أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديبام إيوان داو ووانن majalisi mai albarka wanda muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka, masallacin Hajji Abubakar Aliyu rahimahullah, wanda yake anguwar Tatare Ali a garin Azare, karamar hukumar Katagun wanda take jihar Bauchi. Muna godewa Allah subhanahu wataala da bamu zarafin sake halartar wannan zama da kuma roƙo a gare shi ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma ƙoƙarin aiki da daidai. Allah ya tsaye da harasanmu da faɗin kuskure, ya kawar da mu daga faɗin abin da ba zai amfane mu ba. Allah kuma ya ba mu ikon amfani da dukkan abin da muka ji. Da farko, ina jan hankalin mata masu surutu da Allah su yi shiru. Kamar jiya na faɗa, ko da ba a fara karatu ba, ka gane a ina kake. Wanda ya shiga masallaci ya shina cewa ya shiga ɗakin Allah, kuma ya dinga ji a ransa Allah yana kallonsa. Ko fadar sarkin garin ku kika je, duk irin surutun ki sai kin ji kin kama harshen ki, matukar ba a yi miki izini ba, ba abin da zaki ji. To kazalika a wannan ɗakin, iya abin da aka yi mana izini mu faɗa shine abin da ya shafi Allah da manzansa, amma labaranki da suka shafi gidanki ko suka shafi kasuwarki ba a yi miki aminci ki tattauna shi a masallaci ba. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Akwai tambaya da yanzu aka miƙa min ita, wanda ina fata daga cikin yara ne, Allah ya sa ba daga cikin iyaye ba ne. Domin idan daga cikin iyaye ne, za mu tsorata cewa to wani irin sallah iyayen suke yi. Tana tambaya, wai ana yin iƙama a matsayinki na mace? A cikin iƙamar ana cewa hayya ala sala wa ya subhanallah. Idan har mata da muke tunanin tarbiyya tana hannunsu, annabi ya ce al'ummu madrasatul ula, ke ce mai koyar da ƴaƴayenki, ke kanki sai yanzu ne kike tambaya akan iƙama, to yaya sallar take ta shekara da shekaru? Allah ya sa daga cikin yara ne. Idan daga cikin manya ne, ina ba da shawara, mataki na farko, irin wannan majalisin na ɗan lokaci ne. Irin wannan majalisin ba tabbataccen majalisi ne da za ki dogara cewa a sannan za ki koyi ibada ba. ‘Yar uwa, ki fita ki koma ki nemi islamiyya, ki koyi karatu. Ku daina la'akari da cewa kana da sabgogi. Kullum ina gaya mana lokutan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ƙididdigaggu ne, ƙararru ne. Kullum mu ƙarar da su akan amfanin kanmu, babu riba a tare da shi. Kina tunanin in gari ya waye, kin ɗora kunu, kin ɗora ɗumame, kin sauke, kin yi wanke-wanke, kin yi ka, ki ta irga damuwoyinki da suke cinye miki lokaci, ba kya ga za ki iya warewa Allah subhanahu wata'ala lokaci awa biyu da ake zuwa islamiyya a karatu, ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 11 yawancin islamiyoyin suke. Wasu 10 zuwa 12, ‘yar uwa, in kin sa a ranki ba zai hana ki gudanar da rayuwar gidanki ba. Sannan abu mai sauƙi, yanzu mata sun kawo sauƙi a cikin anguwa, ba wai sai ka shiga wata babbar makaranta ba, makwabciyarki sai ta buɗe makarantar matan aure tsakanin magariba da isha, ba ta hana ki yin komai daga cikin hidimarki ta rayuwa ba. Amma mun kasa daurewa mu sadaukar da lokacinmu akan hakan? To lalle mu gane lokutanmu masu tsada ne. Idan ba mu yi amfani da su ta hanyar da ya dace ba, lalle za mu zama muna kaitu a ranar gobe. Dukkan abin da namiji yake yi a cikin sallah, gaba ɗayansa babu wanda ba a ce mace ta yi a cikin sallah ba. Ba iƙama ba, ba ambatan cewa hayya ala, duka complete, komai da komai, in dai namiji yana yi a cikin sallah, to ke ma mace haka aka ce ki yi. Ai kullum nakan ce wa mata, idan an ce ya ayyuhal ladzina amanu, mi sauri mu ce na'am, hadda mu a ciki, ko mai imanin bane, ba a ware ba, hukunci iri ɗaya ne a wannan gurin, a guri ɗaya aka ce arjaluna arjal qawamuna ala nisa ko bangaren auratayya nan ma meye dalili Allah ya faɗa ce saboda ci da mu da daukan dawainiyar mu da suke yi Allah ta'ala ya daukake su akan mu amma ga sauran ibada duk abin da namiji zai yi haka mace za ta yi ko a wani guri da wasu malaman suka ce idan tana bin jami'i ne ba lalle ne sai ta yi karatun sallah ba amma ba a ce ba za ta yi iqama ba wasu malaman suka ce koda ba za ta karanta sura ba za ta yi fatiha don fatiha tana cikin farilla farilla kuma dole ne a yi su so wannan dalilin ya kamata mata mu duba mu ga wajibi ne a gare mu mu yi kaza da kaza da ya zama dole duk abin da ya zama dole ba fashi da Allah ya ruwa ki fita ki shiga makaranta ki koyi sallah sallah abar tambaya ce abin da ya kamata mu maida hankali ne akan su a darasin mu na farko na fada yan uwa masu surutu ina magana akan surutu to ko mu yi shiru kaman yau dan raba hankalin ajin idan mutum yana da abun fada ya fita waje Annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya la'anci matar da take surutu har ta janyo makwabciyarta bata ji me aka faɗa sako daga Annabi alaihi salatu wassalam ba ba wai ke biki ji ba surutin ki ya janyo makwabciyarki bata ji me ake faɗa ba Annabi ya ce Allah ya la'ance ki da me san la'anar Annabi ko uwarki ne tace Allah ya la'ance ki kai to da ki bare Annabi surutin da ake jan hankalin mata a lokacin karatu yana da muhimmanci a kiyaye kuma koda kana magana akan maslahar da ake magana ne ai ka raba hankalin ajin biyu ina so mu dauki muhimmancin sallah Annabi har ya mutu har aka zara ransa yana cewa mu maida hankali akan sallah abinda Annabi ya mutu akan sa kenan haka Sayyidina Umar har aka dauki ransa yana cewa maida hankali akan sallah kai tan wanda bai tsaida sallah ba idan bamu iya ta ba ai bamu tsaida ita ba na ce muku Allah yana cewa a tsaida sallah ne menene tsaida sallah muka ce shine kayi ta akan shari'a yanda ta zo kuma kayi ta akan lokacin ta daga misalai da nace yana janyo rashin karban addu'a ranan na fada akwai rashin iya yin sallah yanda take duk wanda sallar sa ba daidai take ba to ba ta shiryar da shi ga zuwa mai nasara ai ita sallah addu'a ce sallah addu'a ce in kina yin ta yanda aka ce ki to ki sa a ranki Allah zai karba miki addu'o'in ki idan ka ko ka cewa kullun lamuran ka tabarbarewa suke yi kullun shiga matsala kake yi malama cewa suke ka koma ka gyara sallar ka duk wata ta ga kullun zamantakewa ta haƙi saituwa kullun kasuwar ta haƙi saituwa nayi ka zan ma bai daidai ta ba ki koma ki duba shin sallar ki tana nan yanda ya kamata kina yin sallah daidai yin sallah daidai yana sawa komai ya daidaita so yan uwa mu yi kokari mu gyara sallah mu yi ta cikin ilimi nana Aisha tace duk lokacin da abubuwa suka rikicewa Annabi abubuwa suka zamewa Annabi irin sun yi kata-kata ya rasa yanda zai daransa aka ce sai ya kabarta sallah wani lokacin aka ce kafin ya idan sallar sai ya samu maslaha akan abin da ya dame shi ƴar uwa kin sa sallah a cikin matakin da kike tunanin gyara sannan sallar irin wacce aka ce ayi Annabi ya ce mana sallah ita ce mataki na tambaya farko a ranar alkiyama daga ta yi kyau komai zai zo da sauki daga ta ɓaci ba ma za a binciki sauran aikin ba dan haka nan ina jan hankalin mu fita mu nemi ilimin shinan sallah tun daga kan tsarki alola ita kanta sallar sannan akwai wata tambaya da jiya na lura bayan na tafi da takardu ba mu ansa ta ba wata take cewa ta tashi da niyyata ta azumi amma ta yi mafarki na jima'i yaya ingancin azuminta malama suka ce idan mata ta samu kanta a wannan yanayin shine abu biyu za ta kula da shi shin mafarkin ya kai har ta zubar da wani abu a jikinta idan bata zubar da komai a jikinta ba, azuminta yana nan kuma babu abin da yake kanta. Idan kuma ta ga ta zubar da wani abu a jikinta, to za ta yi wanka, amma azuminta yana nan. Kuma koda wani irin yanayi ta samu kanta a cikin mafarkin, kawai tana tashi wanka za ta yi, ta ci gaba da ibadarta, amma azumi yana nan. So wayannan abu guda biyu, hukuncin yana ga hannunta. Ita ta san yadda ta samu kanta, illa iyaka akwai wanka a kanta idan bata ga komai a jikinta ba. Idan har ya kai ta ga wani abu a jikinta, akwai wanka a tare da ita kuma amma bai shafi azuminta ba. Wannan shine. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ayyukanmu. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da mu akan daidai. Kuma muna fata Allah ya bamu ikon gyara kurakuranmu. Majalisi ne na ɗaliban ilimi, muna so a dinga samun musharaka ta ilimi ne ta nuna cewa an san me ake yi da Allah. Tambayoyin su dinga yi mana kamantacceniya da na masu ilimi. Sai mu dinga samun ƙarfin gwiwa akan aikin. Kuma mu dinga samun challenge daga gare ku. Jiya na saurari darasin da muka aiwatar yau bayan masu ɗauka sun tura mu. Dukan mu na san ba wanda bata karanta Lailatul Qadr khairin min alf shahr ba. Me shaharun? Ɗalibai me shahar? Amma a furuci akwai wani abu da maluma suke cewa tuntuɓan harce, madadin in ce wata sai na ce shekara, ba wata ta ce mu a malama ya biki ka ce shekara a nan gurin. Me yasa? Ai ko ba mu ce majalisi na ɗalibin ilimi ba, akwai abin da ake cewa tuntuɓan harce, ba wai ma'anar agunka ta canja ba ko kuma bata fito ba ko baka san me zaka ambata ba. A garin faɗan magana baki sai ki ambaci fari, alhali fari kike son ambata. Kofa a buɗe take, ba kwa ga manyan malaman ma ana ce musu a malam kaza, sai dai aka yi shiru. Amma ni ina fara kunna gurin naji, sai na ga na ambaci gurin da madadin wata na ambaci shekara. So kofa a buɗe take ga masu a dinga musharaka, domin me a wasa a ilimin juna. Idan kuma kika saurara sai kika samu dan wani abin da dashi ka dan ji shi kamar kaza ne, to ya zame miki assignment in kin koma ke kuma yin sai ki tarsat akai. Ke ma zaki ƙara kanki ilimi akai, sannan me zaki iya ƙarar da wani shi ma ya samu. So Allah subhanahu wataala ya samu dace. Za mu ci gaba da karatun mu daga yanda muka tsaya insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتكى بدا بام لابار متانيدا جي مكا حقيتو labaran su wanda zan ce ma kusan tunda muka fara karanta surar ana ta gaya mana labarai ne da ya shafi Banu Isra'il ko jama'a ni mun san su waye Banu Isra'il din nan waye Isra'il din nan kan ɗaliban ilimi waye Isra'il na'am ba ku ce komai ba mutanen annabi Banu Isra'il mutanen annabi Yaqub na'am ƴaƴayensa guda 12 nan sune kowa ya zama ya ɗebi tawagarsa a cikin su ne duk waɗannan abubuwan na yo mana wannan tambayar ne dan kar ki ji a ranki ke malama ce kar ki ji a ranki ke matar malam ne kar ki ji a ranki ke yar malam ce waɗannan mutanen da suke ta kalubalantan addini asalin su daga wa suke daga annabin Allah ne duk da daman mun san ai dukan bujikokin annabi Adam ne ko to mun riga mun san kissa misali kaman bari mu dauko zancen kissa da gurguje zancen yanda suka kasance tsakanin su da annabi Yusuf ko to ai tun daga nan mun san wasu abubuwa za su ta iya biyowa baya So Banu Israel kowa daga cikin nau'in ɗaya sai zama ya tafi ya ɗebi wata zuriya, zuriyar sai ta zama kabila gaba ɗaya kenan. Kabilar wane, shine har sai da suka rabu guda 10-12. So ki kyautata wa kanki niyya da kuma aiki. Shi yasa na tuna mana su, kada ki ce ke ƴar malam ce ko ke matar malam da kina proud da haka, a ke din malama ce. Saboda shi ilimi ba gadansa ake yi ba. Idan mahaifinka mai kuɗi ne ko masarauci ne, kawai ana kallon ki an ga mai kuɗi ko an ga ƴar sarauta, haka ne. Amma kasancewar mahaifinki malami baya nufin cewa ya baki kin kwankwada a cikin ruwan gidanku, sai kin fito kin jajirce ke ma kin nema, kuma ba a gadansa. Duk irin ilimin da ya tara ran da ya mutu da kansa zai tafi, sai dai in ke ma kin nemi naki ne sai ki tutiya da naki. So mata mu fita mu yi karatu, kada mu dogara da cewa mijina shine limamin anguwarmu, mijina shine kaza ko babana shine, a'a kai din yaya kake. Wannan shine. So game da kissa da dai aka bamu, yanda suka caccanje abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya saka su lokacin da aka musu izinin shiga wannan gari da aka tsaya shiga, shine Allah ya ci gaba da bayani yace fa baddalal ladzina zalamu qawlan. Su wa'annan mutanen da aka tsaya shiga wancan garin sai suka canja maganar da aka ce su faɗa domin shiga cikin wannan garin. Ai mun faɗa an ce su ce hiddatun ko, sai suka canja kalmar. Allah shine yake bada labarin canjin da suka yi. Yace ghayral ladzi qila lahum, sabanin abin da aka gaya musu, yace fa anzalna alal ladzina zalamu, sai muka saukar ga waɗanda suka yi zalunci. Domin canja maganar Allah zalunci ne, Allah sai ya kira su da azzalmai a nan gurin. Yace rizqan minas samaa, sai aka saukar musu da wata fitina daga sama, wata matsala daga sama, cewa mi minas samaa'i bima kanu yafsiqun, saboda abin da suka sance suna aikatawa. Sai aka saukar musu wata damuwa ko wata cuta, abin da zai iya takura rayuwarsu, saboda mi? Saboda sun yi wa Allah fasikanci. Ko sarkin garinku ne ko mai anguwar garinku ne ya saka doka biki ba, to ai zai ga cewa to mi zai miki kuma ya miki hukunci? To Allah sai yake bada labarin da suka canja wannan. Dan da aka ce su shiga suna masu sallama, ma ba su shiga suna masu sallama ba, aka ce su shiga da sujada su sunkuyi da kai ko, sai suka shiga da jan gindi. Kun ga duk wannan kamar izgili ne suke wa Annabi alaihi salatu wassalam.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar. Ka tuna lokacin da Annabi Musa ya nema wa'annan mutanen nasa shayarwa, ma'ana suna cikin kuncin ruwa, sai yake musu addu'ar Allah ya ba su ruwa. Allah ta'ala sai ya ba su ruwa ta hanyar mi? Ta hanyar izini wa Annabi Musa cewa ya daki wani dutse, dutsen zai fitar masa da marmaro na ruwa. Da ya daki dutsen, sai kafofin ruwa guda 12 suka bude. Kaman ki ce ai dam a anguwarki, sai ai kan famfo guda 12. Ai an sama wa anguwa mafita da ruwa ko, a wadace. Amma su akwai hikima a cikin raba shi guda 12. Daga Allah kofofin suke, amma sai suka rabu iya 12 saboda manufar da ake so a dora su a kai. Yace fa qul nadrib bi asaka alhajar fam fajarat min husnata asharata aina, yace qadi alima kulli unasin mashrabahum. Dalilin raraba su guda 12 yace domin kowace tawaga, kowane jagabaya ya ɗebi al'ummarsa su ɗiba akan layinsu. Misali anguwarku da Fulani da Barebari da Yarbawa, ga sunan zuriya kala daban-daban. nau'in kabila daban-daban. Ba mun ce mutanen nan guda 12 ƴaƴan Annabi Yaqub sune wannan Banu Isra'il ba, to sai aka ce yanzu kowa yana da kafar shayarwarsa da zuri'arsa. Da aka yi su 12, kowane magidanci shine jagorar al'ummarsa ko, to da shi da jama'arsa ga mashayar ruwanka, wancan ma ga mashayar ruwansa. Dalili ko shine ba za a samu rashin fahimta wani ya zo ya shiga cikin damuwa da wani ba. Kowa zai dauka a bangarensa ne, kamar ke ne ku hudu a gidanki, sai aka ce ga kofarki, ga ta abokiyar zamanki, ga ta wacce, za a samu saukin zamantakewa ko ba za a samu ba. Ga wanda suka samu wadata ma sai ake raba ga gidan wancan ga wancan, kuma duk kuna karkashin mai gida guda daya. Domin me? Domin a samu maslahar zamantakewa. To Allah Ta'ala abin da yake nufi kenan ya ba wa kowa mashayarsa tare da kauminsa. Yace kulu washrabu, to ku ci ku sha, min rizqillah, daga arzikin Allah. Yace wala ta'asaw fil ardi mufsidin, amma kada ku bujiro da barna, ku zama kuna masu fasadi a cikin ƙasa. Saboda mutanen nan ƴan gata ne fa agun Allah, duk abin da aka neman sai a musu, sai a sake jankunan su, to amma fa kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, amma ikon Allah sai su sake bujirewa, sai su sake yin wani laifin wani abun ma idan suka yi sai ki ji yafi na da. Wayannan su ne Bani Isra'il, mutanen da Annabi Musa ya sha wahala da su. Ba kuma shi kadai ya sha wahala da su fa, Annabi Muhammadu ma ya sha wahala da su sallallahu alaihi wasallam. Domin an samu rubutun jikaninsa wanda har Annabi ya zo ba su kare ba, kuma sun yi zamani da shi. An ce lokacin da Annabi ya je Isra'i da Mi'raji, da ya dawo aka yi sallar asuba, gari ya waye, ya shiru yana zaune a majalisi, an ce shi kadai yana tunanin ta ina zai bujiro wa al'umma da cewa jiya da daddare na je na yi Isra'i da Mi'raji. Ban faɗi irin wannan magana mai ɗaura kai ba ma har yanzu da wanda ba su yarda da abin da na zo da shi ba. Yanzu in na bujiro da wannan maganar yaya za a yi? Yana ta wannan nazarin a ransa, sai ga Abu Jahal, shi ma jikaninsu ne, sai ce yaya, ya Muhammadu, da wata magana ne? Kun san za ku dinga jin a kalmominsu su ma Musa kawai suke cewa ya Musa kaza. Kun taɓa jin su ce ko wani sayyadi ko wani irin da ya su ba shi girma? Duk gurin da aka ambata nan kawai suna ambatan sunansa ne, saboda me? Su ba ladabi a cikin tafiyarsu. To haji kanin nasa ma haka suke gaya Annabi alaihi salatu wassalam, kawai Muhammadu suke kiransa da shi. Bayan mu kuma Allah Ta'ala ya ba mu tarbiya na wajen kiran Annabi alaihi salatu wassalam, yace wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun. Kada mu dinga kiran Annabi kai tsaye Muhammadu, to ko babanka ne kawai ka isa ka kira shi ma da sunansa kawai? Babanka Allah yace yana jiye mana ne ambatan sunan Annabi alaihi salatu wassalam ba tare da masa kinaya mai kyau ta ladabi ba, tana iya bata mana ayyukanmu gabaki ɗaya ba tare da mun sani ba. Ma'ana kina sallah, kina azumi, kina kyauta, kina yin duk wani abin da ya dace, amma ba kya ladabi wa Annabi, to wa'innan aikin za ki iya bata su ba tare da kishina ba. To wannan ɗabi'unsu kenan. ‘Yan uwa, har yanzu fa ina gaya muku duk abin da aka ce wa Annabin nan mu yi shi, to mu gane a shari'a mu yanzu awa ake so mu kwatanta yin biyayya wa Annabin. Har yanzu idan muka bi tafarkinsa akwai waɗanda suka jagorori a tare da mu. Kada yaki zabura kina kiran mahaifiyarki da sunanta, wani ni ban ga kazan nan ba, kai tsaye kuma mahaifiyarki ce, kuma har yanzu akwai ‘ya’ya masu wannan, ko ke maje ki sha mamaki namiji mai ‘ya’ya 15 har yanzu matarsa tana kiransa da garba. Wallahi akwai, har yanzu baki bashi ko baban wane ba, ‘ya’ya 15 ba kya jin kunyar ‘ya’yanki? Bare yayu, wannan girmamawan shari'a ce wallahi tallahi, ko baki aifi da shi ba shugaba ne a tare da ke. Yayunmu da iyayenmu abinda muka tashi muka ji suna cewa mazajin shi ne aka ji ana yaya, kafin ma a zo zancen kin aifi, daman kawai yaya zaki ji ana ciwa. Saboda me? ki girmama shi ai dole yayin ki ne dan ko ba komai yafi ki a shekari mafi akasari dabi'ar mu ta Hausawa mijin shi yake fin mata ba kuma haramun ne a auri wanda yafi ka ai tafi ka shekarun ba tunda annabi ma yayi to amma dai a al'adantar mu Hausa Fulani mazajen ne manya to yayin kin ce kin fadi ne wallahi har yanzu akwai wani gidan da har yanzu muna mu'amala da su amma nayi korafi akan kiran da nake ji ana wa mahaifin gidan baya min dadi Allah ya ansa zumfa 20 da jikoki amma har yanzu da sunansa ake kiransa wallahi ba ladabin musulunci bane wannan kada ku ce daga an faɗa a ce ai wayannan da Isra'ilawa ake a wayannan da mutanen annaba ake ke din ba ki a cikin su shi yasa jiya na karfafa wasu kalmomi da Allah ya ta'ambata yana ta'ambata kum 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 alhali maganar da ake yi da shudaddun mutane ne yana nuna mana mu da muke kusa da mu ake so mu ji mi koyi da abin da aka dora mu aka yi so yar uwa girmamawa nan yana da muhimmanci Allah ya ba mu ikon girmamawa din
naka ayar ne
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da ambata mana wai zikultum ya Musa kun ji kalmar da azu muka yi magana ko duk wanda za su yi magana kawai za su ce mi ya Musa ya kai Musa ka mana kaza azu na dauke hankali na kan zancen mu'amalar mu na dauke magana da na dauko akan Abu Jahal lokacin da ya riske annabi yana tunanin yanda zai isar da sakon jiya ya je Isra'i da Mi'raji ina so na nuna muku su cutarwarsu tana nan har yanzu a cikin mu sai annabi ya karanta mishi cewa kaji abin da je ya same ni mala'ika jibril ya zo ya dauke ni naje kaza duk ya irga musu har ya bashi labarin har ma an ba mu sallah ai abin sai ya ji shi kaman wani majiki kawai sai ya ji dariya yake nema yayi sai ce yanzu wannan abin da na faɗa idan na tara jama'a zaka iya gaya musu shi kuma annabi da man ya rasa sai ina ma zai fara fada ne wa zai fara gayawa sai ce in ka tara zan gaya musu shi kuma Abu Jahal yayi haka ne me dan ya tozarta shi ai ya san aka tara aka ji wannan magana za a ƙara wa annabi dariya ne tunda da man zuciyarsu babu cikakken imani wanda suka yi imanin ma wasu an ce sanadin wannan sakon sai da suka fita a musulunci tukunna to abinda yayi kenan sai ya taro mutanen Makka yace ku zo ku ji abin da mutumin naku yake faɗa da aka gama taruwa annabi sai ya karanta abin da ya maimaita abin da ya karanta masa da farko kafin ya ƙarisa faɗa ma an fara shewa ana tafi ana ya tabbata ai dama mun ce muku ma wakati ne yaya za a yi a iya cikin dare a yi tafiyar da ake yin ta a cikin shekara kaza kuma ma har an je gurin da ba za a iya zuwa ba ma har ma yana iya gaya mana wai har an bashi sako har kawai ya zo musu da renin hankali amma shi annabi aka ce bai ji ciwo ba dan me ko ba komai ya isar da wannan sakon daman damuwarsa ta ina zai iya shi bai da wannan power da zai iya tara yan garin a wannan lokacin ya isar musu da sakon ma to amma yanzu ya yi amfani da Abu Jahal ya isar da sakon
ai saboda izgili sai na Abubakar baya gurin sai suka ce ku je ku nemo mutumin nasa ku gaya masa ai ko shi yau sai ya gane Muhammad ya zo da wani sakakkiyar magana sai aka tunkari sai na Abubakar kaji abin da mutumin ka koyo yake fada wai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yace kun tabbata shi ya fada suka ce wallahi shi ya fada ka zo ka ji da kunnan ka ma su suna tunanin ai yau kan Abubakar shi ma ya gama da wani abin da zai yi masa tsatsa a zuciyarsa yace tambayar ku nake kun tabbata shi ya fada suka ce wallahi shi yace wai ya je sama yayi kaza yayi kaza har ma an bashi sallah ma ya zo mana da ita sai yace in dai har ya fada wallahi gaskiya yake sai suka yi mamaki a'a su ba haka suke tunani ba sun dauka kawai zai ce au ya fada haka to lalle shi ma fayyace kan sai suka ce in har ya fada yace musu in har ya fada wallahi da gaskiya ake malama suka ce daga nan ne aka ba sayyidina Abubakar as-Siddiq ba sai ya ji da kunnansa ba ma amma in ya tabbatar daga manzon Allah ne maganar kawai sami'ina wa ta'ana babu wani sauran kauda kai duk abin da annabi ya faɗa ya yarda da shi da Allah ɗan uwa haka muke duk hadisin da muka ji annabi ya ce kawai mu ji a ranmu mun sakankance tunda an ce kaza da kaza kawai aiki da shi zamu fara sai ka ji idan fatawa ne kin tambayi malam wane ya gaya miki amma ne ma kike ki samu wata rukusa sai ki ƙara tambayan malam wane mata yanzu abin da muka fi yin tambaya akai shine me zancen shan azumi ciyarwa ko biya wallahi sai mata guda ɗaya ta yi tambaya a mutum uku wani abin haushi wani flat da na kalla na Zainab Jafar last week aka yi mata tambayar sai ta ce ‘yan uwa mata mu daina neman rukusa mu yi abin da ya dace na me abin da Allah ya ce ai ce mana aka yi mu zo da abin da muka sha bayan mun samu lafiya mai tambayar sai ta ce amma ku na taɓa jin malam that means babanta kenan ko malam ya ce idan mai ciki ta sha azumi ko mai jego ba sai ta biya ba ta yi ciyarwa sai ta ce a to biki zo da neman ilimi ba wala Allah malam ma da yana raye kawo yanzu kilan ra'ayin da yanzu yake kan doren duniya na fahimtar hadisan da yanzu suka fi ƙarfi na biya kila shi zai ƙara fatawa maliman nan suna dawa su ce da na ba da fatawa akan abu kaza da kaza amma yanzu na fahimci wani hadisi da yace kaza da kaza sai su gyara dama ai shi malami baya nufin shi baya laifi ko baya kuskure haka ne so mata dan Allah mu daina duka wai tambaya mai dan sako-sako ke nema da kan aure kin shina sare aure shiga uku ne tsakanin ki da mijinki amma ki ta kwana-kwana kina kawo sai kin samu wani malami mai dan sauki-sauki in baki sa abai ce ku yanka wani dan taure in baki sa abai ya koya miki yanda ake yin auren ciniki tsakanin ki da wanda zai aure ki bayan wasu dan lokaci ya sake ki wai ya zibilla wallahi a garin neman sauki muna halaka kanmu mata in kawai an ce shari'a ce shikenan kin ji kin dauka aure yana nan yana nan ya mutu ya mutu ai dama Allah ya ce zai jarrabe mu saboda rashin hakurin mu ya kawo har muka zo muka rabu ko to tunda kika rabu da shi sawaran ki kin rabu dan Allah Allah sai ya baki mafita shi ma ya sawaran sa an rabu dan Allah Allah zai bashi mafita amma kar a dawo kuma ana tunanin yaya za a yi a dawo a jone ko da jonewar ba za ta dace ba daga bala'in da yake samun mata a yanzu bayan an yi ba za a koma ba sai kuma ya dawo yana mu'amalar banza da ita alhali ba aure kuma ke kin sani yanzu shi ba mijinki bane kuma ke kin san dalilin da da ya bada dama wannan mu'amalar ta tabbata an yarda da ita yanzu kuma kin sani mu'amalar babu ita ba auren me kawo mu'amala so mata mu yi wa kanmu fada wallahi irin wayannan kusakuran suna nan a ƙarƙashin mu ko mu gyara Allah ya yarda da mu ko mu ci gaba da zama akan haka Allah ya ci gaba da zuba mana idanuwa akan ayyukan da muke ta tunanin mun kasa saita su kin kasa tafi da tarbiyar gidanki kin kasa yakan talaucin gidanki kin kasa yakan damuwar zuciyarki ta mu'amala tsakaninki da abokan zama ko makota wallahi duka yana daga cikin kusakuranmu duk abin da muka gani mara kyau annabi ya ce daga abin da muka jawo ne da hannunmu kowa ta gyara abin da ta san ta jawo kanta Allah ta'ala yace suka ce wa izqultum ya Musa, ka tuna lokacin da suka ce ya kai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, mu ba za mu dogara akan abinci guda ɗaya ba, fa da ullana rabbaka, ka roƙa mana ubangijinka. Kun ga anan ma akwai wata kalma mar girmamawa, ubangijinka. Su ba ubangijin su bane, duk wanda mutanen Musa za su ce ubangijin sai su ce ubangijin Musa, ba sa danganta kansu da wannan ubangiji, kuma sun san su din ma shi ya halice su. Suka ce a roƙa musu ubangijin annabi Musa, yace suka ce yukhrij lana mimma tunbitul ard, ya fitar mana abinda ƙasa take fitarwa na daga tsirrai kenan. Misali suka ce min baqaliha, misali kaman ganyayyaki irin su yakuwa, su zogale, su alayyafu da sauransu. Yace suka ce wa qissaqiha, bayan an fitar musu da ganye suka ce da dangin duma, kamar su kabewa, su kankana, su waye irin da faru da sauransu abubuwan da suke na duma, suka ce suna so a basu waɗannan abubuwan. Sannan suka ce wa fumiha, wasu malaman suka ce alfum ana nufin alkama, kamar yanzu mu ce gero, su masara da abin da ya kama da haka, ko wasu kuma suka ce a alfum ana nufin tafarnuwa ne. Ala ayi halin dai, duka dai wani abu da zai tsiro daga ƙasa ne ake magana a kansa. Wa adasiha, suka ce da kaman wake haka, irin su wake, tunda sun nemi su alkama, su shinkafa kenan ko, to da su wake. Sai ya ce wa basaliha, da su albasa. Duka waɗannan abubuwan su suke so a da musu da shi, sabanin abin da dacan aka ba su. Jiya mun faɗa abin da aka ba su, ko an ba su abin sha, sannan kuma aka ba su soyayyin salwa, ko ɗan shila. To yanzu sai suka ce sun gaji da wancan, a roƙa musu ubangijin annabi Musa nan ya ba su waɗannan daga cikin abubuwan da suke tambaya yanzu. Annabi Musa sai ya ce musu, ya ce qala atastabdiluna allazina huwa adna billazi huwa khayr, yanzu ku kuna roƙon a ba ku wani abin da shine mafi ƙasƙanci da abin da da aka ba ku mafi alkhairi, kun yadda a muku canji da Allah wanda aka bata nama tace ita tuwon masara take so ko na gero, ta ci baya ko bata ci baya ba, kuma wancan kawo mata ake a tuke, in dambu ne a dambata, in soyayyu ne a soye, yanzu tace to take tsiro a cikin ƙasa wanda sai ta shuka tukunna ya fito, kukan kun san dai babu alamar godiya a tare da su. Akwai alamar rashin godiya a mutanen Bani Isra'il. Yace to tunda haka ne ihbidu misran, ku shiga cikin garin mu, wannan misra, wannan garin da aka nuna musu kenan, wanda a waccar ayar farko aka faɗi salon da aka ce in za su shiga ga yanda za a yi su shiga, to an ce su shiga cikin garin. Yace fa inna lakum ma sa'altum, lalle za ku samu abinda kuke roƙo, duk wani abubuwan da kuka tambaya in kuka shiga wannan garin za ku je ku ci gaba da nomawa. Wadribat alaihim zillatu, Allah ta'ala sai da ke su da me zillatu wal maskana, talauci da ƙasƙanci. Saboda ai alama talauci ne ka zo sai ka fita ka je ka yi noma, ka jira ya fito ka zo ka tsuguna ka ci. Wannan kuma a nitsa a cikin wadata, an gyara an yi komai, hajiya kawai buɗe kwano zaki kici. To Allah sai ya jarrabe su, ƙasƙanci da ya ƙare maka, ka je ka tattara ƙafar wandonka ka noma ka noma ka jira sai ya samu tukunna ka ci. Allah ya ce sai muka jarrabe su, aka dake su da talauci, aka dake su kuma mi da ƙasƙancin rayuwa, wanda kuma su suka nema a kansu. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, sannan kuma me aka jarrabe su da fushin Ubangiji. Bayan an musu izinin fa, amma Allah ta'ala ai ya san alama ta rashin godiya ne ko, sai suka fada cikin me fushin Ubangiji. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, an musu hakan ne ba dan komai ba, dan sun kasance mi suna kafircewa ayoyin Allah. Wai qataluna nabiyina bi ghairi haqq, kuma laifin su nabi shine suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba, ma'ana ba tare da wani dalili na gaskiya ba. Kafin wannan lokacin da ake saukar da wannan ayoyin, lokacin da suka yi zamani da annabawa baya, sun yi ta kashe annabawa. In aka gaya musu zako madadin su ji yau da gobe, su dake su su kore su a garin, har akwai waɗanda aka dinga kashe su kawai don sun kawo cewa a bi Allah, a aikata mai kyau, a tsarkake niyya, a yi sallah, da azumi da sauran dai wannan shari'ar da ke cikin littafin namu shine dai shari'ar da su ma wa'ancan annabawan aka dora su aka yi. Domin sallah akwai ta tun kafin zuwan addinin musulunci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk da sauran addinai na Allah musulunci ne, sai dai hukunce-hukuncen suna sabawa musamman waɗanda suka zo a Qur'ani, shine har yanzu suke tabbace waɗanda suka zo a Taura da Injila ko Zabura wasu su an canja su, an shafe ma'anonin su, wasu su kuma har yanzu su ma suna nan a cikin Qur'ani wanda suna kamanceceniya da ayoyin baya. Zalika bima asau wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala ya ce wannan abin da aka yi musu an musu hakan ne domin sun kasance su masu ƙetare iyakoki ne, dukkan abin da aka shata musu kar a yi to fa su sai sun yi, dukkan abin da aka ce kar a yi to fa sai sun yi. To wannan shine me ake faɗa ƙetare iyakoki, duk wanda Allah Ta'ala zai ce kar ka yi kaza kai kuma ka aikata abin to baka so ka zauna da Allah lafiya ba. Wannan hadisin Annabi ya ce fa inna himallahu maharimahu, iyakokin Allah su ne yanda ya ja haram da halal, duk abin da Allah ya haramta to iyaka ce ke a gare ki, kada ki kokari ki tsallaka wancan gurin, wanda kuma yake kiyayewa bai tsallaka gurin ba to shine yake zama da Allah lami lafiya.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Allah Ta'ala ya ce innal ladzina amanu, amma waɗanda suka yi imani, wal ladzina hadu wan nasara, da Yahudawa da Nasarawa, was sabi'in da masu bautar taurari, yace man amana billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe, wa amila salihan kuma ya aikata aiki mai kyau, falahum ajruhum inda rabbihim, lalle suna da ladan su a wurin ubangijin su, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro a tare da su babu kuma bakin ciki. Me ayan nan take nufi? Gashi dai dazuna gaya mana wa'annan mutane banu Isra'il suna da nau'e-nau'en ƙabilu aƙalla 12 ko? Misali kamar yanzu mu ce mazhabobi, a lokacin a baya akwai mazhabobi guda 4 ko? Imam Malik, Abu Hanifa da sauransu ko? A yanzu kuma sai mu ce ƙungiyoyi, aka ware aka ce izala, dariƙa, ga sunan dai ko? To Allah sai ya ce duka a cikin nau'in mutane, innal ladzina amanu, waɗanda suka yi imani, wal ladzina hadu, a cikin Yahudi suke au Nasara ko a cikin Nasarawa suke, was sabi'in kai ko ma masu bautar taurari ne, yace man amana billahi wal yawmil akhir, wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe a cikinsu, wa amila salihan kuma ya aikata aiki da ƙwarewa, yace falahum ajruhum inda rabbihim, ma'ana shine a dukkan bangaren da kike, a dukkan tawagar da kika samu kanki ta neman ihdinas siratal mustaqim da muke yi, babu wanda ya san yana kan hanyar shiriyar sai Allah subhanahu wataala. Kasancewar kike yanzu ke ahlus sunna ce, amma a ƙasa kina tabar gazarki yanda yake kike so, ba zai hana Allah ya azabtar da ke ranar sakamako ba. Kasancewar kike kina dariƙa kaza dariƙa kaza, amma kina bin Allah ƙarƙashin kitabu da sunna, baki da mu'amala mummuna, kin yi aiki na ƙwarai, Allah ya ce wala khawfun alayki wala hum yahzanun, babu tsoro a tare da ke ba kuma za ki ji bakin ciki ba, cewa ke 'yar ƙungiya kaza ne ba shine yake nufin cewa ke kadai Allah zai gafarta wa ba a daga cikin kowanne unasi Allah zai dauko masu kyakkyawan aiki ya ba su dacewa kenan aikin ka niyyarka ita take tabbatar da kai a hanya madaidaiciya ba kawai tawagar da kika shiga kika buya a cikin su ba kun fahimci maganar dan mu ba tsantsar tafiya muke so ba shin ayar me take nufi a kawai ni yanzu aiwa ai ni wallahi mu mun kai matsayin ko ba mai kaza da kaza ba mu ai muna da jagaban da zasu yi mana ceto baki sallah ba baki azumi ba baki sadaka ba baki kyawawan ayyuka waɗanda suka kai a nuna ba amma saboda kina karkashin tutar wani wanda kike ga shi din shine kin sakankance zai cece ki ranar kiyama ƙarya kike ki yi aiki na ƙwarai ko da a wani guri kike Allah zai tsamo ki kin cancanta ya baki aljanna abinda aya take nufi kenan ai gashi karanta muka ko amfanin karanta abin alqur'ani kenan shi ya tsamo ya fade su nau'in mutanen daga yahudawan daga nasarawan daga masu bautar abinda ba a ambata shi din ba yace duka zai zabo waɗanda suka yi aiki na ƙwarai a cikin su ya kuma ba su aljanna so yana da kyau a kowanne guri kike tsaye ki yi aiki irin aikin da annabi ya zo da shi irin aikin da aka karanta a Qur'ani kada ki dauki wani aiki da aka kirkire shi baki san dalilin sa ba ku mota hujja hadisi ko aya ya zama yana cikin abin da kika lazamta ina fata mata sun gane aikin ki shine zai baki mafita ba furucin ki a baki cewa ke yar kaza bace kasancewar ki yar malam baki aikin malam ba za a tara ki da argashin ladan malam ba littafin malam daban naki daban saboda da hakan nan ki yi kokari ki zama Allah ya tsamo ki daga ko ina kike kina kan hanya madaidaiciya
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ Allah ta'ala ya ce ku tuna lokacin da muka riki alƙawari tsakaninmu da ku su dai waɗannan mutanen Bani Isra'il din Allah ya ta dora su akan wasu abubuwa dan su dace Allah ya ce to tuna lokacin da aka yi wani alƙawari da su irin alƙawarurrukan da aka dauka ya ce har aka yi musu wani hukunci da jan kunne aka ce warafa'ana fawqakum tsura aka daga wani katan dutse daga saman su suna hango shi Allah ya musu barazanan ko su miƙa wuya su musulunta ko kuma a saukar da dutsen nan ya ruburbushe su wannan fa wai duk an musu dan arazane su dawo su kama Allah amma fa idan sharadin ya wuce sai su dawo su karkace wa bin Allah wayannan sune mutanen annabi Musa yace ku zuma atainakum ku riki abin da aka ba ku bi kuwatin da gaske yace waskuru kuma ku dinga tunawa ma fihi abin da yake cikin sa ma'ana me littafin da aka ba annabi Musa su rike shi da gaske su yi amfani da abin da yake cikin su yake cikin sa abin da aka koya musu kenan kamar mu a yanzu mu ce mu riki qur'ani da aka zo mana da shi kuma mu dinga yin aiki irin aikin da ya zo a cikin qur'ani kada mu dinga yin aiki sabanin abin da yazo a cikin Qur'ani wannan abin ake nufi a nan gurin kenan sannan sai aka ce waskuru ma fihi la'allakum tattaqun idan kuka bibiya kuka dinga amfani da abin da yake cikin me ake nufi Allah ta'ala yace la'allakum tattaqun da fatan ko za ku ji tsoron Allah saboda ai su abubuwan su na yana nuna kamar rashin jin tsoron Allah ne to Allah sai yace yana musu wannan barazanan ne dan su samu nutsuwa su karba ayyukan da fatan ko za su yi mi da fatan ko za su ji tsoron Allah la'alla ba haushe yana fassara ta da watakila ko to ke ne a gurin ki kalmar la'alla take watakila a gurin Allah kawai da yana miki fata ne ai shi yana da yaqini daman za su musulunta ko ba za su musulunta ba so zaka ga wasu malaman suna cewa la'alla sai a ce watakila ko za su kaza. Wani gurin kuma wasu malaman sai su ce la'alla da fatan. To duk kalmar ta zo a gurin Ubangiji yana muku fata ne, hakan take yi tabbata. Amma ga kai dan adam ne kake tunani a zatanka tunda an yi kaza wala Allah ko za su dawo su shiriya, ko za su dawo su ji tsoron Allah, ko za su dawo su bi abin da aka dora su aka yi. Wasu ba anaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilai. Yanayin lokaci na kaman tambayoyin mu da yawa, ban san wace ce mafi sauki guda ɗaya ko biyu a duba ba. Muna ƙara jan hankali game da asusun marayu. Masu kawo takardun marayu suna ta kawowa, mu kuma muna ta tsoron ma mu karɓa, saboda ba mu ga kayan sun kai adadin da ya kamata mu ce marayun su fito mu ga yawan su ba. Ba dan komai ba, akwai kayayyaki da za ku ga ana ta kawowa amma ba ma iya bashi a kayan sallah, Allah ya sani. Shi yasa muke jan hankali, duk wanda zai bada irin wannan kayan ya gane a Allah ya bayar. Allah kuma kana bashi abin da kake so ne a lokacin da kake son sa, shi ne yake maka irin sakayya da ta dace. Kada ka duba abin da kake ganin ka gama da shi, abin da kake ganin wani ma ka ga ba wanki a yage, ha ba dai. ‘Yar uwa, ba fa a marayan kika bayar ba a zahiri, a idonki ne yanzu kika ga kin ba a marayan, amma wannan tsakaninki da Allah ne, wata tijara ce. Allah ya kira abin da kasuwanci, ku yi kasuwanci ya ce kasuwanci mai riba, wanda babu abin da ya kai shi riba. Idan kika kyautata da ki ɗauko kala uku ko huɗu wa'inda suka jigata suka fita a hayyacinsu, ki ce kin ba wa marayu, gara ki ɗauki kala ɗaya wanda kina sansa, kina kan gafin sansa ki bayar. Ki ji a ranki dan Allah kika bayar, wallahi Allah zai mayar miki tun a duniya, kuma akwai sakayya ranar alkiyama. Marayun nan muna son ba su sabi ne. Idan ba a san sabo ba, sai ka duba wanda yake da inganci. Kullum ina cewa masu bada kayan marayu su ji a ransu in sun bayar kayan ya isa, ko da su ne su sa su fita a unguwa. Ba kayan da zaka saka kawai kai tuwo ko kai abunan ya gage yin tsumma zaka bayar ba. A'a, ai da mun abin da suka rasa muke so a basu, kila su ma tsumo karanka ai suna da shi. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ga wayanda suke ci gaba da kawawa kuma Allah ya saka da alkhairi. Kana mun karanta ta. To duk dai wa'annan tambayoyi ina gaba wanda sai mun ansa su ma yanzu bane. Akwai masu neman taimako, akwai masu neman addu'a, Allah ya biya mana buƙatun mu baki daya. Akwai masu tambayan a ina muke koyarwa, gaskiya makarantar da nake koyarwa sun dade da lalumai na sun rasa ne. Idan sabgogi suka yi maka yawa, tsayawa ci gaba da koyarwa a makaranta guda ɗaya wallahi tana da wahala. Lokaci dai su din ma gaskiya wannan tambayi ko sau ɗaya ma ban shiga ba, gaskiya lokacin da nake koyarwa a Bilal nake koyarwa. Amma gaskiya dai yanzu kam suma gaskiya dai ko ziyara. Sallah ina wai? Sallah a jam'i suke magana? Sallah a jam'i ta ƙiyamul layli na Ramadan ta masallaci ta fita gida lada. Amma idan za ki tsarkaka niyyarki, ki kuma ki fito dan Allah, kuma ki aiki dan Allah, abin da ya fito da ke shi zaki. Ita sallar mace aka ce a ɗakin ta tafi kamar yadda naji ta faɗa ko? To dukkan maza da mata ma nafila a ɗakin ka Annabi yace tafi, amma banda nafilar wannan watan Ramadan din. Yin jam'in ta yana da muhimmanci. Shi yasa za ku ga malaman suna jan baki da yawa a ɗau lokaci ana tahajjudi ko? Abin da ake so a cikin daren yawan karatun da zaki yi a tilawar, ba yawan rako'o'in ba. ‘Yar uwa idan a gida zaki yi daga alamtar kaifa yi ƙasan nan ne, haka zaki ɗan karanto ta ɓalage da nazikin sauke gulfokin aje zaja'a, zai yi wahala a samu jarumar da za ta karanta shafi uku tana tsaye. To idan kika je masallaci fa, bambancin a masallacin zaki ga ma suna da tsari da suka bi kafin a gama tahajjudin nan an yi sauka gaba daya. ‘Yar uwa zaki sauke ke a gida? yana encouraging mutane abinda ba za ki iyake kadai ba, sannan da wani laifi da mata muke yi a gurin sallar ma. Wannan dadewar in aka tashi wake sai ba za ki tashi ba, sai an yi kusa da yin ruku'u sai ki zabura sai ki kawo ruku'u. Kai wasu wawayen ma sai naga ba ma haka shikenan, tunda kin tashi raka'ar biyun kai dole sai ai dake a ta biyun ma sai naga washe wa an iya sai a dan saurara sai an dan rage wai sai ki miƙe. ‘Yar uwa, in dai dan Allah zaki yi, ki sadaukar da lokacinki da Allah, ki yi aikin da ya dace. Ina ga wannan shine abin da ya dace, babu lokacin wani dogon bayani. Ina so ku ci gaba da saurare, ga nan malaman mu suna ta faɗa a rediyo ta ko ina, ga su nan idan a wayan ne ma na ja hankalin ‘yan mata da kalle-kallen da suke su shiga ɓangaren da ake ta karantarwa addini, ana ta koyar da abubuwa ko a status ɗin abokanan arziki, zaka ga kalmomin da zaka inganta ka amfana da su. Har kullum mu kalli abin da zai amfane mu. Masu kawo sadakokin tsintsiya da muka faɗa Allah ya saka da alkhairi, masu sadaukar da kansu don sharan masallaci, ina fata sun ba da sunayensu kamar yadda muka roƙa. Allah maki mana addu'a.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka ji. Idan da wanda muke a cikin ɗabi'unmu, Allah ya sa mu gyara su. Kun ji dai taurin kai iri da kala irin na Banu Isra'il, yadda aka yi ta mujadala da su, a ƙarshe Allah yana biya musu sinima, biya musu kunji, a ƙarshe yadda aka koma gare su. To Ubangiji Allah ya sa mu daina taurin kai, mu daina mujadala, mu daina ja'inja akan magana. Daga an ce wannan ƙalar alƙalamma ka ce shikenan, ƙalar Rasulullah shikenan, sai a zauna lafiya. Amma duk abin da za a ja ko ka biye watan ranka, san zuciya, majoritin abubuwa ma san zuciya ne yake saka mu, sai ki ji kai a ranka ka za ka fi so. To inda za ka taka kowa baka damu ba, sai saboda abin da ranka yake so. To kin ga wannan hanya ce ta bata, shi su ma shi ya kai su ga halaka. Allah Ubangiji ya datar da mu. Ubangiji Allah ya sa mu isar da sako a wayanda basu zo ba. Dan Allah, ina so mu yi wasu ‘yan uwa addu’a. Yau za ku gani na ma yi latti cikin shirbici da rashin jin daɗi. Wala akwai ‘yar uwa da jiya suka samu gobara na gas, sai ta da mai gidanta, a halin yanzu dai suna cin kari na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda suna cin ICU kuma ba a tsamto. Mu yi musu addu'a, Ubangiji Allah ya ba su lafiya, kada yadda muka tsorita zuciyarmu ta karaya ya sa mu zama mun tsaya wajen addu'a haka. A mu miƙe, Allah Ubangiji ya sa musu lafiya, ya sa zakkar jiki ne, Ubangiji Allah ya sa kafara ne. Allah ya ba su lafiya da dukkanin ‘yan uwa wanda ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti. Allah ta'ala ya ba su lafiya. Masu shirin haihuwa ko a gida ko a asibiti su ma, Ubangiji Allah ya sauke su lafiya. Marasa shi wanda suke nema, idan alkhairi ne a gare su, Allah ta'ala ya ba su. Wanda ba alkhairi ne a gare su, ya ba su haƙuri da juriya irin na Ummina na Aisha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. ‘Yan uwanmu musulmi da suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har izuwa zaune yanzu, Allah ya ji gansu da rahama, Allah ya gafarta musu. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Mi wa annabi salatu اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا ميدو كوا كذا لا يكون حقا.